sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro, assalamu alaikum. Sarfili Hashin Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hanfi. A yau ranar Talata 28 ga watan Disamba na shekarar 2021. Cikin shirin za ku ji matsayar gwamnatin Najeriya game da karar da gwamnonin jihohi suka shigar a kanta. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Jamhuriyar Nijar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta yi cewa sojoji 10,000 da aka tura a iyakar Rasha da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin, hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba, waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin Rasha da ke ta ƙaruwa. A makon jiya, shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna cewa ƙasarsa za ta amince ta zauna kan teburin shawara ta tattauna da Amurka da NATO, yayin da ake tsakiyar zaman ɗarɗar sakamakon girke sojoji sama da 100,000 da Rasha ta yi a kusa da iyakarta da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin a jiya Litinin cewa Moscow tana jiran amsar NATO game da sharuɗa daban-daban da ta gindaya kafin tattaunawar ta faru game da garantin tsaro da ƙasashen yamma ke nema. Masu sasantawa daga Iran da kuma manyan ƙasashen duniya biyar sun sake komawa tattaunawa a jiya Litinin kan maido da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ta 2015 da ta lalace, inda Iran ta dage cewa Amurka da ƙawayenta su yi mata alkawarin barinta ta fitar da ɗanyen manta zuwa ƙasashen waje. Tattaunawar baya-bayan nan a Vienna, wadda ita ce ta takwas an fara ta kwana 10 bayan an ɗage zaman domin wakilan Iran wajen tattaunawar su koma gida don neman shawara. Tattaunawa da ta gabata, wadda ita ce ta farko bayan fiye da tsawon wata biyar sakamakon zuwan sabuwar gwamnati mai tsauri a Iran, ta gamu da cirjiya saboda wata sabuwar bukata daga Iran. Mashahuriyar yarjejeniyar Iran da manyan ƙasashen duniya irin su Birtaniya, Faransa, Germany, Amurka, Rasha da Sin ta tanadi sauƙaƙa takunkumi ma ƙasar a madadin taƙaita shirinta na nukiliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gwamnatin Indiya ta daƙile wani yunƙuri na ƙungiyar agaji na mishan mai suna Moda Teresa na neman tallafi daga ƙasashen waje, wani mataki da ka iya kawo ƙarshen wata muhimmiyar ƙungiyar ba da taimako da kuma matsugunai wa marasa galihu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da aka bayar a jiya Litinin, ma'aikatar cikin gida ta ce an ki amincewa da sabunta lasisin kungiyar ta MOC a ranar Kirsimeti saboda matsalar da ke tattare da tsarin amincewar. Ma'aikatar ba ta ba da ƙarin bayani a kai ba. Tun farko a jiya Litinin, Mamata Banerji, babban ministan jihar Bengal, inda headquarter MOC ɗin take, ta rubuta wani zargi a Twitter cewa gwamnatin ta rufe asusun banki na kungiyar a ranar bukukuwan Kirsimeti.
In an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda ga dukkan alamu ƙarar da gwamnonin ƙasar 36 suka shigar don neman kotun dakatar da gwamnatin tarayya. Biyan bashi a madadinsu na ɗaukar sabon salo. Inda ita ko gwamnatin tarayyar ta ce tana ƙoƙarin kare haƙƙoƙin jihohi da ƙananan hukumomi ne da kuma cika alƙawarin da suka ɗauka a baya. Ministan Shari'a Abubakar Malami ya shaida abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande.
Ita nike kariya, haƙƙin gwamnatin tarayya nike kariya, domin an shigar da Attorney General a matsayin party a shari'a na, an shigar da gwamnatin tarayya a matsayin party. Saboda haka idan aka samu damuwa wanda an riga an same ta, akwai oda wanda kotu ta ce a kama dukiyoyin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi domin tabbatar da wannan haƙƙi. Saboda haka ina da haƙƙi na ganin da cewa na ba gwamnatin tarayya kariya, ba a cikin tattar da ita ba ta dukkan a an yi tura maka haƙƙi wanda ba nasa bane. To kuma magana da danganci me ake ciki dangane da abin da ya danganci consultant ban dauki consultant ba domin ni ba dan kwangila bane. Consultant din nan na farko su gwamnati su suka dauki abinsu. Na biyu kananan hukumomi suka amince da su. Na uku gwamnati da kananan hukumomi suka daidaito akan mu'amala ta shari'a waɗanda consultant din nan suka gabatar su a gaban kotu. Suka yi ɗan tada abin da ake kira content judgment wato hukunci na da aka shigar akan tsari na amincewar su. Saboda haka sun yi kusanci gare ni. Gwamnoni da ciyamomin ƙananan hukumomi sun yi kusanci gare ni da waɗannan 'yan kwangila.
To amma sun kalubalance su gwamnoni nan sun kalubalance ka na cewar da kai akwai takarda da kotu ta bada na ka bada umarni a biya wannan kuɗi sun kalubalance ka sun ce ka kawo musu inda wannan takardar kotu ta bada cewar a biya wannan kuɗin kana da ita?
Zan turo ma wannan takardar amma dai abu mafi a'ala da ya kamata ka fahimta shine kungiyar gwamnoni ita ta amince da cewa a biya wannan kuɗi. Saboda haka don an samu canji game da wani bakon shugaba tsakanin wanda ya yi wannan mu'amala kansu ya kamata su zargi kansu. Wannan ainihin shugabancin ainihin ita kungiyar gwamnoni da shugabancin kungiyar ƙananan hukumomi su suka amince akan wannan a wata gaba da ta gabata. Na gaya ma wannan mu'amala ta haddasu tun 2013 shekara ta 2013. Kamin ainihin zama attorney general kamin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaba. Saboda haka idan an samu canjin shugabanci ba shi zai walwale abinda sun kai a wancan ba. Saboda haka in za su yi kuka kamata su yi kuka da kansu saboda shugabancin kungiyar su shi ya suka wannan mu'amala shi ya girgire ta shi ya mu'amala shi ya tabbatar da ita ba wai gwamnatin tarayya ta turfasa musu ba. Gwamnatin tarayya ba ta san fanda aka yi ba. Sanda aka samu fahimta tsakanin consultant da gwamnoni gwamnatin tarayya ba ta sani ba. Sanda aka samu fahimta tsakanin consultant da shugabancin ƙananan hukumomi gwamnatin tarayya ba ta sani ba. Suke kiɗin su suke rawa su suka ɗauki consultant su suka amince a biya su suka yi internet consultant judgment su suka fara biyan su kamin yanzu. Saboda haka magana cewa an samu canjin shugabanci ya walwale abinda sun ka kulla bai kusa so ba gare mu.
To a ƙarshe minista ana iya cewa wannan zargi da suke yi na cewar ka karɓi abun gori ya tabbata haka ne ko kuwa?
Akan wace gaba zai tabbata tunda Abubakar Malami dai ba dan kwangila ba ne. Abubakar Malami bai ɗauki consultant ɗin nan ba su suka ɗauki abinsu ko da suka ɗauke su Abubakar Malami bai so zama minista ba.
Ministan Shari'a Abubakar Malami kenan a tattaunawarsa da Yusuf Harande. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ta dawo da labaran.
Yayin da COVID-19 ke dada yaduwa, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana kan gibin da aka samu wajen gwaje-gwajen mutane a Amurka a yayin wata ganawa jiya Litinin da gwamnonin jihohi. Yayin da ya amince cewa kokarin karo wuraren gwaji ya ci tura, ya ce zai yi amfani da dokar samar da abubuwan kare kasa wajen samar da kayan gwaje-gwaje. Ya kara da cewa kamfanin Google za ta taimaka a wajen sauƙaƙawa wajen samun sakamakon gwajin wa Amurkawa ganin yadda yake da wahala wasu mutane su samu yin gwaji. A ƙarshen wannan makon ya nuna cewa muna da saurin aiki a gabanmu, a cewar Biden. Ya kara da cewa bai isa ba idan da mun sani da mun kara kaini da kuma saurin da zamu iya. Matafiya na ci gaba da samun matsala wajen yawaitar soke zirga-zirgar jirage saboda nau'in Omicron da ya sanya ma'aikata rashin zuwa aiki saboda rashin lafiya. Bisa ga wata kafar yin bayanai kan zirga-zirgar jirage wadda take bin diddigin jirage da soke tafiyarsu. Ta tabbatar cewa akwai jirage 2,395 da aka soke tafiyarsu a fadin duniya a jiya Litinin kadai. Daga cikin wannan adadi akwai jirage masu shiga da fita na Amurka guda 869.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yau Muhammad Ibrahim Kwari zai kawo mana rukuni na ƙarshe na bita shirin sa na ƴan ƙasa da hukuma. Wanda shine cikamakin jerin shirye-shiryen wannan fili da aka bibi. Wani yunkurin almundahanar gudanar da kwangilan gyara a babban asibitin ƙwararru ne yau a jihar Adamawa. Wannan shirin dai ya zo muku ne ranar 26 ga watan Oktoba shekarar nan da muke ban kwana da ita, wato ta 2021. A yi sauraro lafiya.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura ya zamanto da ne mai
hin. Asure assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaskiya wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma, gaskiya ni wannan shirin na ga ya fi duk wani shirye-shirye ma.
Daga lokacin da maganan nan ya fita aka yada maganan nan, ina gaya maka bai kai kwana uku ba ɗan kwangilan da kansa ya taho daga Abuja.
A gode wa wannan kafa ta Voice of America, inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi, to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa ƙasa ya sha.
Masu rai al'ummar jihar Adamawa kenan da ke yankin arewa maso gabacin Najeriya suke bayyana gamsuwa da farin cikinsu tare ma da yabawa da rawar da wannan shiri na ‘yan ƙasa da hukuma ya taka wajen jan hankalin mahukunta akan kwangilar aikin gudanar da garan bawul ga asibitin ƙwararru na Yola wadda aka so a yi wa rufa-rufa. A dakace mu.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa za mu da kai aiki nan ne aka san
madalla. An sauraya a shirye-shiryenmu na baya kimanin makonni uku zuwa hudu da suka shuɗe, mun kawo muku koke da korafin mutanen jihar Adamawa game da yadda wani ɗan kwangila daga jihar Lagos da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan ci gaba mai ɗorewa wato SDGs ya baiwa kwantaragin gudanar da garan bawul ga babban asibitin ƙwararru na Yola da nufin zamanantar da wannan asibiti. La'akari da gudunmawar da yake bayarwa wajen sha'anin kiwon lafiyar jama'ar jihar ta Adamawa da ma kewayensu. Cikin kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawarar ya ba da kwangilar kan maƙudan dubban miliyoyin naira, sai dai baya ga tafiyar hawainiya da aikin ya rinka yi. Babban abin da ya fi ciwon mutanen Adamawar to a ƙwarya shi ne yadda ɗan kwangilar ya rinka yin ujoro a cikin aikin.
Ka duba ɗakunan ward da muke ciki yanzu, yoyo take yin ana ruwa. Injin fenti ba aka kawo ciki asibiti, muna ciki ana fenta kwano, a cire a fenta a mai da shi sama a yi masa fati.
Wannan fulo ɗin kaga dai ga mara lafiya na cikin keke, ban da halin da zan yi in tura shi don menene gargada ba zai yi ba ma sai dai in ɗaga shi.
Kaga akwai winduna sama da 500 a OPD, amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja, sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti, duka tsohon raftan suke bari.
Muna kira ga su wanda haƙƙin abin yarata a wuyansu su nado kwamiti a zo a duba ya ayyukan aka yi.
To yanzu dai a iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kudin sabulu, domin kuwa ƙasa da mako guda bayan yaɗa wannan shiri na muryar Amurka tawaga ta musamman daga fadar shugaban Najeriya ta ziyarci wannan asibiti, kuma wakilan tawagar suka tabbatar da abin da shirin ‘yan ƙasa da hukuma ya faɗa. Wanda yake wakilan tawagar sun kila mun cewa su yi magana da wakilin wannan fili a yayin ziyarar, amma dai daga bisani mahukunta sun ɗauki matakin gyara kamar yadda mutanen Adamawar suka tabbatar, kuma har ma suke gode wa muryar Amurka.
Kana magana da Sani Abdulrahman Jimeta. To alhamdulillah ku Voice of America, gaskiya muna yaba muku irin bibiya da kuke yi na kwato ma talakawa hakinsu da nemo musu incinsu da kuma abin da ya dace more especially kama asibitin kwararru na jihar Adamawa da aka bada Kwangila kwanaki an dade ana cece kuce tsakanin ɗan Kwangila da wani bawan Allah wanda ake ce mishi Abdullahi Bagobi Dike wanda shi yake bibiyan ayyukan saboda son kishi da kauna na jihar Adamawa da al'umma to a ƙarshe an yi cece kuce wanda da Allah ya sa kuka zo kuka shiga wannan abun kuka yi bincike wanda daga lokacin shi dan Kwangila yayi aikin da bai dace ba yayi substandard ya aiki dai wanda bai cancanta ba wanda har ya mika wasu wurare amma kafin aje ko ina ayyukan sun lalace to shigowanku da kuka yi bibiyan wannan abun aka sa duniya suka gani wanda an dawo da dan Kwangilan ya zo ya fara yin abun da ya dace ba abun da zan ce sai mu ce ku da kuke kokari Allah ya saka muku da alheri
sunana Yusuf Modibo Zubairu daga nan jihar Adamawa karamar hukumar Yola ta Arewa abubuwan da aka yi korafi aka yi duka zan iya cewa kusan kashi 90 an gama sauran gaba daya sabili da akwai wasu wuraren da aka yi baranda aka sa rufin sai aka sa roba ne na koma na samu an sa kwano mai kyau da dai wuraren da aka yi fanti mara nagarta da sauran wuraren da aka yi sili marasa kyau duka an gyaggyara kuma muna godewa wannan kafa ta Voice of America inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa a ƙasa sha kuma wannan kafa da ta yi wannan aiki ta Voice of America muna jinjina mata muna mata fatan ajuma ana yi
sunana Abba Babaja da amma ana kirana da Abba Ciyama abinda zan cewa Voice of America gaskiya sun taka rawan gani sosai har ga Allah dama ni ma na sha shiga wannan asibitin kafin ana aiki ma'aikatan ma ba su gama tafiya ba wani abu ya lalace siminti kana tafiya yana ta da kura kaman da toka aka yi kai dai saman kwano bai abu dai bai da kyau baraka santa inda kuma zaka je ka kai kara ko kuma ka kai kukanka saboda a zo a gyara ma ba amma har ga Allah mun ji dadin wannan gidan radio na Voice of America da tazo ta tura wakilanta suka duba suka turo suka je suka yi iyarin da aka yi iyarin kuma dole wanda abun yake hannu suka turo suka dawo da shi dan Kwangilan yazo ya ci gaba da gyara gaskiya wannan shiri na dan kasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin na ga yafi duk wani shirye ma don duk wani abun da shirin da zai taimake ka ai wannan shirin shine naka to akwai wani abun da kai talaka baka isa ka je ka fada ko ka yanzu idan gwamnati ne ko wani ciyamu baka da hanyar da zaka linka je ka same shi ma ko mishi magana amma har ga Allah tunda Voice of America ta kirkiro wannan shiri na dan kasa da hukumar nan to kaga anan mun samu gojen sadar da koke-koken mu to gaskiya wannan shirin ban tsaman kaman akwai wata shiri ma da talaka zai ji dadin ta irin na dan kasa da hukumar nasu
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda magabatan gidauniyar mai dakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation ke fadi wadanda a baya can sune suka rinka kai ruwa rana da dan Kwangilar har ma al'amura suka ci cira a dakace
Allah shine ga ni'imta Afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya zamu yanzu mu moreta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayin mu ya zo ba bambanci mu fahimta mu fashe wajen faci da more Afirka kasar yanci
madalla masare Alhaji Abdullahi Bako mai lakabi da GDK shine shugaban gidauniyar mai dakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation
na farko muna godewa Allah muna godewa gidan radio America muna gode muku gaskiya har ga Allah ba abunda zamu muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibbi wannan aikin wallahi kulliya ta biya kudin sabulu saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba dawo da dan Kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idonka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komai da ka sani sai da suka sashe canja to kaga wannan in a ce haka ne sauran gidajen radio za su dinga bibiyan hakokin talakawa to wallahi ba abunda zai hana ka ga wannan gidan rediyo ta daukaka tafi duk inda mutane suke tunani, saboda kun ba da lokacinku, kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa, kuma gaskiya har ga Allah mu kan bukatun mu ya biya. Daga lokacin da maganan nan ya fita aka yada maganan nan, ina gaya maka bai kai kwana uku ba dan kwangilan da kansa ya taho daga Abuja, da kansa ya zo ya zauna a Yola, yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi walkway nan, wannan barandan nan, duk inda ka sani ba inda ba a sake ba. To kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku, ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya kara daukaka ya kare ku da sharrin duniya. Ko kai ba dan adamawa bane, wani abu zai iya kawo ka cikin asibitin nan, ko ma kai ba dan Najeriya bane, dan akwai yan Kamaruyan yana duk suna zuwa, ko su ko yan uwansu duka suna zuwa su kwanta a asibitin nan.
Kuma sore kamar yadda aka sani, dama jan hankalin mahukunta akan haƙƙoƙin al'umma ita ce manufa da hadafin wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma. A halin yanzu dai ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma ne yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya, wassalamu
alaikum. Da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.
A gai da Muhammad Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokacin Sulumar Barma zai kawo mana sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa an fara gasar kokowar cin takobi ta ƙasa karo na 42 a birnin Yamai, inda ƙarti kimanin 80 da ke wakiltar jihohi 8 na Niger za su fafata a tsawon kwanaki 10 kafin a tantance sarkin 'yan kokowa na bana. Jaridar ta ce gasar, wacce aka kafa a kan turbar haɗa kan 'yan ƙasa, ta zo da abin mamaki a wannan karan, domin daga cikin zakaru 80 20 kacal ne ba su faɗi ba izuwa jiya Litinin da ke matsayin wuni na uku, cikinsu har da wasu fitattun 'yan kokowa. Jaridar Air Info na cewa wasu ɗaruruwan mutane da sojojin jamhuriyar Benin suka kora sun ƙetaro zuwa garin Gaya na jamhuriyar Nijar, sakamakon abinda suka kira yanayin barazanar tsaron da aka shiga a ƙasar ta Benin bayan harin ta'addancin da aka kai a ranar 2 ga watan Disamba. Jaridar ta ce tun a washe garin faruwar wannan al'amari, hukumomin Benin suka tsaurara matakan tsaro akan iyakar ƙasar da Burkina Faso domin daƙile dukkan wani yunkurin kai wani sabon farmaki. Mafarin korar waɗannan bayan Allah daga matsugunansu, saboda haka suka gudo Niger, yayin da wasun kuma suka tsallaka Burkina Faso. Jaridar Levanaman ta bayyana cewa gwamnati Liberi ya ba da umarnin rufe gidajen mai a garuruwa 18 na jihar, a ci gaba da neman hanyoyin murƙushe aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'addan da suka addabi jama'ar wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Matakin da ke zuwa kwanaki kaɗan bayan rufe ofisoshin kamfanonin aika saƙonnin kuɗaɗe a gundumomin Tera da Sai. Jaridar ta ce a wasiƙar da ya aike wa shugabannin ƙananan hukumomin da abin ya shafa, gwamnan ya umarce su da zartar da wannan mataki take yanke, yayin da ya zama wajibi a zuba ido a kan gidajen man biranen Ayyaru da Bankilare da na ƙauyen Bangula. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce rikicin shugabanci na shirin sarkewa a MNSD Nasara, inda wasu gaggan jam'iyyar suka fara yunkurin duba hanyoyin da za su bullowa shugabansu, wato kakakin majalisar dokokin ƙasa Sani Umaru, wanne suke zargi da yin gaban kansa wajen tafiyar da al'amura, abinda ya janyo dakatar da dukkan wani taron da uwar jam'iyyar ta saba gudanarwa lokaci zuwa lokaci. Jaridar ta ce rashin shawara da muƙarraban jam'iyyar na daga cikin laifukan da ake zarginsa da aikatawa, misalin yadda a ofishinsa kawai ya nada mashawarta sama da 400 ba tare da jin ra'ayin kusocin jam'iyyar ba, saboda haka suka fara yunkurin daukan mataki tun wuri bai kure ba, a cewar La Rue de l'Histoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gai da Malam Sule, yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana.
As Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa Ahmed Sofiya daga Najeriya mazaunin Kano. Abinda muke addu'a dai Ubangiji Allah ya san mu na waɗannan mutanen. Ubangiji Allah ka kine musu albarka waɗannan ƴan ta'adda. Ubangiji Allah muna roƙonka Allah waɗannan ƴan ta'adda na suna da rawani do Ubangiji Allah sawa ra su shi Allah ya kine musu albarka. Allah ka kine musu albarka. Waɗannan ƴan ta'adda masu tsayin da al'umma. Masu wadda kananan yara da mata Ubangiji Allah ka ɗebe musu albarka. Allah ka isar mu na waɗannan ƴan ta'adda.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka sunana Gamba Barau Fatak daga nan tsakiyar garin Fatak a jihar Yobe ta tarayyar Najeriya. Yau na so na yi kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya da cewa ya kamata mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu gyara zukatanmu saboda irin wannan tabarbarewa na wannan al'amari da ke faruwa na kashe-kashe ba gaira ba da dalili da shiga da zalunci da muke ciki to wallahi in za a yi mana shugabanni goma in za su zo kasan nan mutanen kirki in ba mun gyara halinmu ba kwaikwa za su ga daidai ba.
Mai magana Hamidu Galan Labuwa daga nan Galan Labuwa jarabi ba da musuwa Niger. Ina ma fatan alkhairi duka musulmi iya baki daya. Kuma Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya ta samu Niger da Najeriya. Ya kawo mana kwanciyar hankali ta samu Niger da Najeriya. Amin kuma a
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzaina my heart ba wani samina ta jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga al'ummar 'yan Najeriya. Ya kamata mu sani shugabannin da ya kamata a ci za su mulki ko wani shugaba idan zai hau mulki sai su yi kuta hanya ruwa wanda har yanzu an gasa da tangance wannan matsaloli. Ya kamata mu al'ummar Najeriya mun yi tsaya muna duba shugabannin da suka yi daki wanda za su mana adalci sun suka sayi mu.
Madalla kadan daga cikin ra'ayin da ku masu rauki kira ta waya kuna ajiyewa kenan da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice.
An ji cewa duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar cewa sojoji 10,000 da aka tura iyakar Rasha da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba waɗanda ke ganin akwai hadari tattare da ayyukan sojin Rasha da take ta karuwa.
Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Sashen Hausa na muryar Amurka na ta'aziyya ga iyali da 'yan uwa da makwabta da dukkan abokan marigayi. Abubakar cika kaftin na kofar marki a Sokoto, wanda Allah ya warasuwa a ranar Juma'a da ta gabata. Allah ya mishi gafara, ya ba da haƙurin jure wannan babban rashi. Amin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da kyana gabatar dawa sai Jumbe Hamza wanda ya bada umarni ga ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da ni shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.